نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1438 wanda yazo 18 ga watan 6 2017 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 63 kafin nan wata baiwa Allah za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga balanga kina so zaki musulunta da yadda ki da amincewar ki ko wani yace miki dole dole sai kin musulunta ke kika ba wanda ya to takura ki ba wanda ya matsa miki ba wanda ya tilasta miki ke kike sha'awa da kanki to bari in gaya miki abinda ake amincewa da shi a musulunta ashhadu faɗa abinda na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika faɗa cikin harshen larabci shine kin ce daga yau din nan na yadda na amince babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda da wannan alƙawarin kika ce kin amince daga yau annabi Muhammadu manzon Allah ne duk abinda yace ayi zaki abinda yace a bari zaki bari kin yadda to wannan shine musulunci me sunanki sunanki Grace okay Grace Grace wannan na ciyawa ko ba shi ba wannan ne okay Grace okay ba Grace ba ko to shikenan yanzu kina so a canza miki suna ko a ci gaba da kiranki Grace ba kya san Grace din me fasaran Grace ha alheri okay bless come okay grace eh, okay to to shikenan to ai alheri abu ne mai kyau ko dai a canza miki wani suna kike sha'awa cikin suna da yake ji na musulmin da suke area ku Hajara Hajara tace maimakon a ci gaba da kiranta Grace a canza mata suna zuwa Hajara Hajara ko Hajara ita ce ta haifi Annabi Isma'il mata Annabi Ibrahim ce alaihi salatu wassalam asalinta daga Masar ko Misra ta fito dan haka za a ci gaba da kiranki Hajara muna fata akwai yan committee mu mata waɗanda za su koya miki ilimi su miki tambayoyi su kuma ji irin gudunmawa da kike bukata ko a bangaren iliminki ko a rayuwarki ko wasu bangarori da suka shafi yau da gobe haka ƴan kwamitin mu za su hada ki da su yanzu zaki je bangaren su za su ci gaba da koya miki abin da ya wajaba akan ki na musulunci Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci baki daya muna nan a cikin suratul baqara aya ta 63 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum khudhu ma ataynakum biquwwah واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
الله سبحانه وتعالى أتكي ونن آية تستن دعوكو ينا بينا من دي نئما دي وبنو إسرائيل دكما إلن كنغريوا da kangararrun cikin su suka aikata daka Allah ta'ala yake magana da su baki daya na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma waɗanda suka gabata domin jan hankalin su banu Quraiza da banu Qainuqa da banu Nadir wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na su tsaya su yi tunani su yi lissafi game da abubuwan da aka rubuta a littafin su na siffofi da kamanni da halaye da ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka dace da shi kai tsaye kuma sun gane shi sun san shi sun fahimta amma dalilai da dama ya hana su su bi shi daga ciki akwai ciwon hasada hasadan min inda anfusihim min ba'd ma tabayyana lahumul haqq hasada ita ce ta hana su su bi manzon Allah domin sun so a ce ya fito ne daga jinin su daga kabilar su daga yankin su daga cikin su sannan Allah ta'ala ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi annan ma an fassara suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hasada kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa wa kanu min qabl yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fal'anatullahi ala alkafirin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna bugun kirji su nuna annabi za a aiko shi kuma za su yi imani da shi za su hada kai su yaki kafiran larabawa amma da aka riga su shiga ko manzon Allah ya bayyana kuma suka gane shi ne da kamanninsa da halayensa da ɗabi'o'insa kafaru bihi sai suka kafirce mar wani gurin Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum suna gane manzon Allah kamar yadda suke gane ƴaƴansu a cikin yara to Allah ta'ala ya ce wa idh akhadna kuma ku tuna yayin da na riki mithaqakum alqawarinku wa rafa'na fawqakum at-tur kuma na daga dutsen tur a burbushin saman ku nace khuzu ku riki ma ataynakum abinda na baku bi quwwatin da karfi waskuru ma fihi kuma ku ambata abinda ke cikin sa na dokokin ayi ku yi na abari ku bari na labari ku gaskata la'allakum tattaqun ko ku samu takawa ku samu tsoron Allah thumma tawallaytum sannan kuka bada baya min ba'di zalika bayan wannan wato umarni da Allah ya baku da daga dutsen da yayi a burbushinku فلولا فضل الله عليكم ورحمته إن بندا فلنر ألا أكنكو دكما رحم السا لكنتم من الخاسرين دا كن كسن تشيكين تابقو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم كما حقيقة كنسن ودن دسك وچا قونا دا إري دا تشيكينكو في السبت game da sura na asabar fa kunna lahum saboda sun karya wannan doka nace musu kunu qiradatan ku zamo birrai khasiina tababbu faj'alnaha nakalan Allah yace muka sanya wannan musifa da ta afka musu ta zamo narkon azaba da jan kunne lima baina yadaiha wa ma khalfaha da abinda ke gaba gare ta wannan alƙarya da abinda ke bayanta wa mu'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi ga masu tsoron Allah wadannan ayoyi guda hudu daga aya ta 63 zuwa aya ta 66 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kissa ne guda biyu daga cikin kissoshin abinda ya faru a zamanin Banu Isra'il Na farko Allah ta'ala ce wa iz akhazna mithaqakum tuna yayin da muka rike alƙawarinku wani alƙawari anan Allah yake nufi tunda an yi ittifaki da Yahudawa ake magana malamai sun yi maganganu guda uku dangane ga wannan alƙawarin da aka rika na Yahudu na farko an rike alƙawarin su ne akan za su yi aiki da abin da ke cikin attaura domin ruwaya ta zo lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yaje ya kabo attaura da yazo yace musu wannan attaura ta Allah ce kuma ku karba ku yi aiki da ita sai suka ce to su fa basu ga Allah nan ba basu ji Allah nan ba ta yaya za a ba su kawai wasu alluna a ce kawai su kama aiki da su suka ce sai sun ga Allah dan haka sai tsawa ta kama su suka mutu kuma annabi ya roki Allah aka tashe su to sannan aka ce ku dai karbi wannan littafi ku yi aiki da shi suka ki suka ja sai da Allah ya gindimo dutse ya saita su akan su suka ga in ba su yi aiki da wannan abun ba wannan dutsen zai rikito musu to shine suka yadda suka karbi littafin shine can da Allah yake faɗa a suratul araf wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa zannu annahu waqi'un bihim huzuma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun to da suka ga dutse nan zai rikito a kansu sai suka tsaya suna sujjada amma suna leƙen sama kan wannan dutse ya rikito a kansu shine suka karbi littafin suka fara aiki da shi wasu malamai suka ce wannan kissar tana da alaka da dora musu nauyin su aiki da abin da ke cikin attaura na ayi ko a bari in na labari ne a gaskata in na doka ayi ce a tashi ayi komai wahalarsa in na a bari ne a bari komai dadin sa sai suka ga abin ya musu tsauri to shine lokacin da aka saukar da aya a cikin alqur'ani karshen suratul baqara da Allah yake cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai sahabbai suka ce ya rasulullah an dora mana dokoki iri iri kuma mun yadda mun amince zamu aiki da su amma gaskiya wannan ayat ta mana nauyi a ce duk abin da ya darsa a zuciyar mu ma sai an kama mu da shi to ai ina zamu saka mu akwai waswasi akwai zancen zuci akwai abubuwa iri iri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku yi irin abinda Yahudawa suka yi ku ce wa Allah kun yadda kun ji za ku bi sami'ina wa afa'ana ku faɗa haka gufranaka rabbana wa ilaikal masir daga sai sahabbai suka ce sami'ina wa afa'ana duk da tsaurin wannan doka da wahala aiki da ita to mun yadda mun amince mun karba za mu yi aikin to sai Allah yace kuma rabb sai Allah yace ga addu'a da suka yi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai Allah yace to na karba na yafe kudaka annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya dauke wa al'umma ta abinda suka yi bisa kuskure da abinda suka yi bisa mantuwa da abinda aka tilasta su suka yi ba da amincewar su ba. Kuma yace Allah ya yafewa al'ummata abinda zuciyarsu take musu waswasi da shi matukar ba su fada ba ko ba su aikata ba. Lokacin da sahabbai suka ce ya Rasulullah muna jin wasu abubuwa a ranmu suna mana wasa, suna mana kai komo, suna mana waswasi masu nauyi, wasu ka ji sun safi Allah, wasu sun shafi annabi, wasu sun shafi musulunci, waɗannan abubuwan suna da nauyi. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku karba ku ji ku bi. Saboda haka sai ya ce Allah ta'ala na gode wa Allah da ya mayar da kaidin shedan ya koma waswasi. Da haka Allah ya yafewa al'ummata abinda zuciyarta take mata waswasi matukar bata kudire abin ko ta aikata shi ba. Da haka wannan masu ciwon waswasi mutum ya ji kalmomi munana a ransa, wasu sun shafi Allah, wasu sun shafi annabi, wasu sun shafi musulunci, wasu sun shafi alakarsa da kansa, wasu su koma ga alwala, wasu ga tsarki, wasu ga tauhidi, duk waɗannan abubuwa in ka ji su sai ka ce amantu billahi wa rusulihi Allahul Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Sai ka karanta wannan addu'a Allah zai tafiyan maka da wannan waswasi da yake damunka a zuci. Dan haka yace to Allah subhanahu wataala ya rike alƙawarin su, wannan suka ce shine na farko. Na biyu suka ce a'a dokan nan ce da Allah ya saukar musu guda goma wanda za a fade ta can gaba kadan. Allah ya ce wa iza akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu ssalata wa atu zakka thumma tawallaytum min ba'di zalika wa antum mu'ridun wa idha akhadhna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyar wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal udwan wa in ya'tukum usara tufaduhu wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya. To suka ce waɗannan dokoki guda goma ne a waɗannan ayoyi da Allah ya faɗa wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah, kada ku bauta wa kowa sai Allah, wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayenku, wa zil qurba ku kyautata wa abota kusanci, wal yatama da marayu, wal masakin da talakawa, wa qulu lin nasi husna ku faɗi magana mai kyau ga mutane, wa aqimus salata ku tsayar da sallah, wa atu zakata ku bada zakka, thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum doka ta tara ka ku zubar da junan jinin junanku, wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da kawunanku da ƴan uwanku daga cikin gidajensu. Waɗannan su ne dokoki goma, amma duk sai da suka karya su. Wasu kuma suka ce a'a alƙawarin da ake nufi ya shafi inda Allah ya bayani a cikin suratu Ali Imran, ne ce wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna ala aqrartum wa akhadhtum ala dharikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidina. Wasu kace wannan dokacce da Allah ya dorawa annabawa da mabiyansu, duk wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo a zamaninsa ko shi yazo a zamanin annabi zai aja nasa ya dauki na manzon Allah ya amfani da shari'arsa kuma zai imani da shi ya gaskata shi. To duk an fassara shi da wannan alƙawarin kunje hawa uku kenan, wanda malamai sun furin jayar da na tsakiya din ومن أقوي دليل دا داما وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله كسم كوما ياشقا أبو ونن قدا قوما ونكما سولي دو كوتين دا إنس أكسوكوا الأمة منزل الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا فوقكم الطور الله كما نتقى دوس أبربشنكو كلمة طور بعد ما يسن تتونا دنغني قمي أكير في دا طور وسن شه طور ya shafi kowane irin dutse inda ciyawa tana fitowa a kansa ko bishiya da haka a wannan yankin na Gombe akwai tsur da yawa duk dutse kato kuma ga bishiya ta fito a kansa da ciyayi shi ake kira tsur dutsen kuma da yake mulmulalle wanda bishiya ba ta iya huda shi ta fito a jikin sa shi ake kira jabal kawai wanda kuma da bishiyoyi a jikin sa shi ake kira tsur Allah ya faɗe shi wajen sau 11 a cikin Al-Qur'ani a kissoshi daban-daban. Inda Allah ya rantsuwa da shi yace wa tur wa kitabin mastur. Kuma inda Allah yake cewa tin wa zaitun wa tur sinin. Tambutu biduni menene can wa tur sinaa, tur sinaa tambutu biduni wa sibgilil akilin. Da kuma inda aka yi ta magana kissa annab Musa, nan ma Allah ya yi ta magana janib turul aymani. وإذا ناداه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور إذ نادانا da maka mantai irin wadannan wato inda Allah ya magana tur a kissa banu Isra'il da kissa annab Musa da kai suka ce in an ce tur anan yana nufin kowane irin dutse ya shiga ciki sawa'un wanda ciyawa take fitowa a kansa ne ko wanda ciyawa da bishiyoyi ba sa fitowa a kansa kenan kissar tana nuna kowane dutse ba a ayyana wani irin kalar dutse bane Allah ya daga shi akan banu Isra'ila na ko su bi doka ko a rikito musu da wannan dutse sannan malamai na biyu suka ce a wani sanannen dutse ne a Palestine wanda Allah ya daga shi akan banu Isra'ila na ko su bi doka ko ya rikito musu da shi wa suka ce a dutsen nan ne da ya tsur wanda Allah ya magana da annabi Musa shine aka daga akan su amma kaunin da ya furin jaye shine tsur yana nufin duwani dutse kato shirgege unguwa guda amma bishiyoyi suna fitowa akan sa don shine in aka daga shi zai dace da yanayin yawan su da yanayin kasar yanzu aka ciccibo dutse wanda fadin sa da tsawon sa da girman sa kilomita ne mai yawa ai shine zai iya rufe gari gaba ɗaya kowa ya hango shi amma dan min tsitsi ne ai yawan su ma ba za su ji tsoro na su bi wannan doka ba kuma Allah yace shi fa ya daga dutsen wa rafa'ana sai kuma yace wa izna taqanal jabala fawqahu muka daga dutse da ikon Allah ya daga dutsen akan su kuma ku duba wani iko na Allah ga dutse shirgege akan su kuma bai fado ba kuma bai sauka ba Allah ya ciccibo shi ya dora shi a kansu ko su bi a taura ko a sako shi kun ga yahudu fa su ba suka ce a ba su littafi a aiko musu manzo amma kuma gashi wai rike littafin ma sai da suka ga za a rikito musu dutse a ka sannan suka yadda suka bi wato wannan doka warafa'ana fawqakum at-tura warafa'ana fawqahum at-tura bimisaqihim Allah ce sai da muka daga dutse a burbushin su da wannan alƙawari da suka dauka khuzu bayan an daga wannan wawa keken dutse an rufe su da shi yayi musu inuwa kamar da wata aya ta faɗa ka annahu zulla ya zama kamar lema duk garin gaba ɗaya dawo karkashin dutsen gaba ɗaya garin ya dawo karkashin dutsen kun san ko ba karamin dutse bane dutsen da za a ce al'umma guda masu tarin yawa irin wannan duk gaba ɗaya ya ishi ya mamaye su da dabbobin su da gidajen su da kasuwannin su da unguwannin su gaba ɗaya kai ka san ba karamin dutse bane kuma Allah ya nuna iko anan khuzu kuriki ma atainakum abinda muka ba ku na at-taura bi quwwatin wato da ƙarfi an ce a da ƙarfi anan al-jidd wal ijtihad da kokari da kuma dagewa ko abba'a bi quwwatin ana nufin da biyayya ko al'amalu bima fihi ko aiki da abin da ke cikin sa ko asidiku ku gasgata shi mai da Allah ce ya Yahya khuzul kitaba bi quwwa ka rike littafin nan da kyau zakan an ce ka rike littafi da kyau ana nufin kai imani littafin Allah ne ka iya karatun sa ka kuma dinga karanta shi ka gane fassarar sa kuma kai aiki da shi ka gasgata labaran sa dan ka wannan ya shiga karkashin bi quwwa Allah ce wazkuru ma fihi sannan kuma ku ambata abinda ke cikin sa ai mata dammanahu minas sawabi wal iqab na abinda ya tattaro na lada ga wanda ya biyayya da kuma ukuba ga wanda ya saba ko udrusu ma fihi ku karanta ku yi darasin abinda ke cikin sa la'allakum tattaqun domin ai da bin doka ake samun takawa kuma da Allah ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun sura ka fatan ku shine ku samu tsoron Allah tsoron Allah kuma shi yake tunkuda mutum zuwa ga abubuwan nan guda biyar mai tsoron Allah shine wanda in an ce ayi zai tashi yayi mai tsoron Allah shine wanda in an ce a bari zai tashi ya bari mai tsoron Allah shine wanda in an bashi zai san daga Allah ne kuma yawa Allah godiya mai tsoron Allah shine wanda in bai samu ba zai yi hakuri kuma ya nemi lada a wajen Allah mai tsoron Allah shine wanda in yayi sabo yake tuba ya istighfari yayi nadama daka wanda ya hada waɗannan abubuwan guda biyar to shine ya shiga cikin masu tsoron Allah thumma tawallaitu sannan kuka kauda kai ai a'arabtum anil amali bima fihi kuka kauda kai daga aiki da abinda ke cikin wannan littafi ba'da ita'il mawasiq bayan ku kun bayar da alƙawuranku an yarjejeniya da ku kun sa hannu la ta'khudunnahu bi jiddin za ku rike shi da kokari falawla fadlullah kun ga laula harfin tina'il liwujud ai falawla fadlullahi mawjud in banda falalar Allah akan ku saman miya ce rahmar Allah a gan ku saman miya ce to tun daga nan da ta faru ta kare da Allah ya nike ku gaba daya ya darka ke ku gaba daya amma Allah ta'ala ce falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin bil uqubati da kun zama cikin tababbu waɗanda za a dora musu musifa da azaba amma Allah cikin rahmar sa duk da wannan saban da wannan tawaye da wannan kangarewa da wannan laifi sai Allah ya biyo da rahama da yafiya akai dan ku gode na'am
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
الله سبحانه وتعالى ya kawo ta kissa a dunkule daga cikin kissoshin irin jarabawar da Allah ya bani Isra'ila wasu daga cikin su basu ci jarabawar ba kun san duk ibadar da Allah ya samu na ayi ko a bari jarabawa ce saboda haka Allah ya ce walaqad anan an karfafa wannan labari da abubuwan karfafawa guda uku akwai rantsuwa mahzuf wallahi ga lam harfu alqasam ga qad harfu tahqiqi Allah ya ce lalle tabbas alimtum ku wadanda ake magana da ku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yahudun banu qaiduqa da banu nadir da banu quraiza da makamantansu kun san allazina atadau wanda suka wuce gona da iri minkum daga cikin kabilarku da danginku da ƴan uwanku fisabti a cikin dokar da Allah ya ba su rana asabar fa kunna bayan sun keta wannan doka Allah ce sai na ce musu qul kunu ku koma ku juya ku canza daga halitta ku ta mutane ku koma qiradatan ku koma birrai khasiina kuma tababbun birrai Allah mai da su biri kuma birin ma tababbe wannan ita ce wato ake kira masku shafe mutum daga halittarsa ta asali ya koma wata halitta mai muni kuma wacce take azaba ce. Wannan kissa Allah ya ba mu ita suratul A'raf na abin da ya faru aka kai ga haka. Yace was'alhum dan yace walaqad alimtum ku kun sani amma can sai yace annabi was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fi sabti iz ta'atihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'atihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anil su' wa akhadhna allazina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun falamma ataw ammanuhu arhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina Allah yace tambaye su anil qarya bisa wata alqarya allati kanat hadiratal bahar wacce take dab da jikin kogi sana'a su kenan kamun kifi da sauran irin waɗannan sana'o'i da masu rayuwa a gefan teku suke yi izi aduna fi sabti lokacin da suke wuce gona da iri dangane ga dokar da Allah ya kafa musu na asabar izi ta'atihim hina hitanuhum yawma sabtihim shur'an rana asabar sai kifin ya zo da yawa tunda jarabawa ce shi yasa ni malami yace Allah ya jarabci al'umman manzon Allah sun ci jarabawa amma ya jarabci banu Isra'ila sun fadi a ina ta mu jarabawa ta fito Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lanabluwannakum bishay'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ittada ba'da zalika falahu azabun alim Allah ya ce ya ku mu'minai Allah zai jarabce ku da wani abu na farauta ba an hana farauta a cikin aikin ana tsakar aikin haji ko umara ba to sai Allah ya ce to zan jarabce ku zan kawo farautar yadda ya kawo banu Isra'ila kifi rana asabar gashi ya cika dan yaga wanda zai kama amma litinin ne ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a da kyar zaka kama shi amma ranar da aka hana sai kaga kifin ya zo baki yana ta wasa dan a gwada ka a ga to zaka yi budoka ko zaka karya to su ma sai Allah ya ce sahabbai ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in minas saydi sai ce tanaluhu aydikum me ma'anar tanaluhu aydikum ka san barewa ka san gada da jakin dawa da zomo in ka kama su sai ka sha wahala sai Allah ya ce to za su zo kusa da yadda in ka sa hannu ma zaka iya kamawa tanaluhu aydikum haka kawai zaka ga zomo ya zo gaban ka yana tsalle yana kallon ka yana dariya ga gada ta shigo har gidanka har cikin hemarka gada din nan da kake wanda ce wanda ya ci gada ya ci gudu to ga ta a kofar rumfarka tanaluhu aydikum wa rimahukum haka in kai haka da dan mashin ka ma ba sai ka harba kibiya ba zaka iya caka mata sai ce liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah yayi haka ne don ya san wa zai ji tsoron sa a fake ga ka ga barewa ga ka ga zomo ga ka ga gada ga ka ga yar tsuntsuwa kana so ka ci kana jin yunwa ga ta kuma ta zo kusa da yadda zaka kama ta da hannu amma Allah ya ce ka a kama liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ittada ba'da zalika falahu azabun alim amma sai ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma mu sai Allah ya ce muke mu sahabbai duk suka ci jaraba wannan ba wanda ya kama farauta ba wanda akwai wanda ma shi bai sa harami ba yaga jakin dawa ya bishi da gudu ya harbe ya soya da ya kawo ba annabi sai annabi ya kici sai ran sai ya shiga damuwa ya zai sai annabi ya ce a mun ki mu karbi kyautar ka ne saboda muna cikin harama da aikin haji shi ya halatta tunda bai harama ba shi ya ci su kuwa tunda sun yi harama ko ba shiga cikin harami ba ba riga iyaka harami ba to shikenan shi yana iya yin farautar sa shi yasa annabi ya kici ita ba mu mayan maka ba sai dan muna harama to da kun ga su sun ci jaraba amma su yahudu da aka ce ka ai sura na asabar kun ga an ba su kwana nawa lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a aka ce banda asabar ko ina ai su to amma kuma ran asabar din kifi ya fi cika ya fi yawa har baki baki yake zuwa yana tsalle kana ganin sa ko ba dama a kama shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim amma ranar da ba a kamu kuma kifin sai ki zuwa baki kazalika nabluhum bima kanu yafsiqun Allah ya haka muke gwada su saboda abinda suke da fasikanci na karya doka wa iz qalat ummatun minhum to duk da haka sai da suka karya dokar an ce sun karya dokan ne ta hanya ɗayan biyu ko dai sun je asabar din sun kama din duk da an hana sun yi mai kenan sun karya doka ko kuma aka ce sai su danna tarkon su sassa fatsar da komar da duk abin kamun kifin sai su sa shi ranar juma'a wanda zai tattara kifin ya kakkama shi dan haka asabar da kifi ya zo duk sai ya faffada cikin komar su ya fada cikin ragar su ya fada cikin fatsar su kaga lahadi da sun zo sai su tare kifi ya taru sai su kwashi abin su su ci to kun ga wannan hila ce dabara ce ta karya doka ko kuma sun karya dokar kai tsaye ko sun yi dabara ta hikima wajen karya dokar wanda duk dai ba zai amfane su ba to sai mutanen garin suka kasu kashi uku da masu kamun kifin wato masu karya dokar da waɗanda suka ki karya dokar kuma suke wa'azi ka a karya da kuma ƴan ba ruwan mu su ba su karya doka ba su ko ba su yi wa'azi ka a karya ba su dai sun koma gefe ba su yi ba ko ba su ce ka a yi ba to sai Allah ta'ala ya ce wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida ka ji ma wasu suna zargin masu wa'azin lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum dabbe kuke bata lokacinku kuke wa'azi ga mutanen da Allah ne zai halaka su aw mu'adhibuhum azaban shadida ko zai musu azaba mai tsanani suka ce ma'aziratan fi qira'atin qalu ma'aziratan ko ma'aziratun in ma'aziratun ne ya zama wato akwai murtada mahzuf ai hazihi ma'aziratun in ma'aziratan ne ai naqlubu ma'aziratan ya zama fa'ulun bihi li fi'lin mahzuf wannan muna wa'azin nan ne dan neman hanzari uzran aw nuzra dama ko kai ka fita ko wanda kai wa'azin shi ya fita amfanin wa'azi ko kai ka tsira saboda ka fada ko kuma Allah ya sa shi ma wanda ya jin ya tsira ku tsira tare dan haka dole ai wa'azi ko mutane ba sa ji domin kai ma da Allah ya sanar da kai abin ka fita a gaban Allah kada mutun ya zo ranar alkiyama alam ya'tikum nazirun alu bala kad ja'ana nazirun fakazzabna mai wa'azi ya zo eh ya zo mun ji muka ki karba isa Allah ya ce ai wa'azi a karantar wa zakkir fa zakkir bil qur'an man yakhafu wa'id fa zakkir inma anta muzakkir lasta alaynu fa zakkir wa zakkir in nafa'at adh-dhikra fa zakkir in nafa'at adh-dhikra wa zakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin wa zakkir bil qur'an man yakhafu wa'id Allah ya ce wa annabi yi wa'azi fadakar tunatar ja hankali karantar wa'azantar saboda kai ka fita saboda haka suka ce ma'aziratan ila rabbikum ko wala allahum yattaqun meiwa kuma su ji wa'azin su amfana sai Allah ta'ala ce falamma nasu ma zukkiru bihi da suka mantsa ko suka yi watsi dan kalmar nisyan take zo da ma'anar tark wal i'rab lokacin da suka yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi anjayna allazina yanhauna anasu sai Allah ce sai na tseratar da waɗanda suka hana aikata saban ina ɗan baron aka ce Allah bai ce komai game da su ba shin ya tseratar da su tare da waɗanda za su tsira ko ko ya halaka su tare da masu halakawa amma sai Allah ya ce fa akhadhana allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina. Kun ga anan Allah ya kasa su uku, ya halakar da daya, ya tseratar da daya, ya yi shiru akan guda daya. Akalla shiru din nan zai iya daukar ma'ana biyu, ko dai sun shiga cikin waɗanda suka tsira, amma saboda ba su yi abin da ya kamata na wa'azi ba aka yi watsi da ambatansu, ko kuma suna cikin waɗanda suka halaka saboda in ana barna kai shiru ba kai wa'azi ba, in bala'i ya zo zai hada da kai. Akwai dalilai a wajen ayar da suke ƙarfafa wannan ra'ayin na cewa idan kuna sabo kuna aikata laifi, jama'a suka yi shiru, to in bala'i ya zo za a hada da su, wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin masu aikata laifi da masu zira musu ido kamar mutane ne suka yi ƙuri'a suka hau jirgiruwa, wasu suna sama wasu suna ciki, na cikin in suna buƙatar ruwa sai su gaya wa na saman sai su ɗebo su miƙa musu, sai na cikin suka ce wai da mu da su wa ya fi kusa da ruwa, da wanda yake cikin jirgi da wanda yake samansa wa ya fi kusa da ruwa. Na ciki sai suka ce to tunda mun fi su kusa da ruwa, dan me ba za mu huda ba, mu huda jirgin mu dinga ɗiba. Sai na sama suka ji ana shawarar za a huda jirgi, to ɗayan biyu zai faru, su kyale su su huda da na saman da na ƙasan, kowa ya nutse su tada rigima su ce ba su yadda a huda ba, domin su su tsira su ma su tsira. To Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine misalin da ya bayar na masu barna da masu zira musu ido su ce mu ba ruwan mu, tunda ba mu muke yi ba, abun bai shafe mu ba. To in bala'in da za su jawo yazo ba za a tace iya su ba, hadda ku da kuka yi shiru kuka ki wa'azi kuka ki fadakarwa za a hada da ku. Daka Allah ta'ala yace wa laqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabti. Akwai da yake cha au abin ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Yace ya ku waɗanda aka ba littafi na Yahudu da Nasara, ku yi imani da abinda na saukar, min qabl an naqmisa wujuhan kafin mu goge fuska gaba ɗaya zama ba hanci ba baki ba ido ba komai, fanaruddaha ala adbariha mu juya ta bisa bayanta, aw nal'anahum ko mu la'ance su ta hanyar juya su su koma birrai, kama la'anna ashabus sabt kamar da muka tsinewa masu ƙetare iyaka a sudin ranar Asabar, wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah zartacce ne. Kuma ka wannan aya an firgita su da ita shine Allah ta'ala ce wa laqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabt, haqiqa kun san waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikin ku wajen kare dokar Allah na yin sura na Asabar, fa qulna muka ce lahum a gare su kunu ku kasance kiradatan wato birrai khasi'ina tababbu, faja'alnaha sai Allah ce sai muka sanya ta. Me ake nufi da wacce aka sanya? An yi fasarori guda hudu. Faja'alnaha damirin yana komawa kan ƙetare iyakar da suka yi, to Allah ya sanya wannan ƙetare iyaka ta su ta zama makalan wato jan kunne, lima baina yadaiha ga abin da ke gaba gare ta, ita na alƙarya wato garuruwan da suke kewaye da ita, wa ma khalfaha da waɗanda za su zo a baya, wa mau'izatan kuma da jan da gargadi da jan kunne da wa'azi da tunatarwa da nusantarwa, lil muttaqina ga masu tsoron Allah. Wannan take fassara ta farko cikin fassarori guda hudu, ko kuma faja'alnaha muka sanya wannan uquba ta mayar da su birrai ta zama jan kunne, lima baina yadaiha ga abinda ke gaba gare ta ko ke gaba gare ta, wa ma khalfa da abinda ke bayanta, wa mau'izatan lil muttaqin ko faja'alnaha muka sanya wannan alƙarya, ana nufin mutanen alƙarya shine fassara ta uku, ta zama jan kunne ga waɗanda suke makotaka da su ta gaba da yamma da kudu da arewa da kuma waɗanda za su zo a bayan su. Ko fassara ta hudu, faja'alna hana kalan, muka sanya ta annahal ummatul lati musikhat, wannan al'umma da aka mai da ita birrai, Allah ya ce to an sanya ta ta zama jan kunne, domin annakal yana nufin ukuba da kuma izina, azabar da za a wa wani don ta zama izina da jan kunne da gargadi da fadakarwa kuma ga wani. Shine Allah ta'ala ce to mun sanya wannan ukuba da aka yi wa shashin Banu Isra'ila na hanyar mayar da su birrai da mayar da su aladu ya zama jan kunne ga masu kare dokokin Allah. Baka ce lima baina yadaiha wa ma khalfaha, baina yadaiha damirin hadin wa ma khalfaha da Allah ya kawo shi ma an masa fassara uku, alima baina yadaiha min alqura wa ma khalfaha, alqaryu da suke makotaka da wannan gari to za su zama suna kunnan su an ja musu kunne da abin da ya faru ga waɗancan domin suna su gargadu da kuma waɗanda za su zo khalfaha. Khalfaha ana an fassara shi da wara abin nan amamaha, domin ai na bayan su ba za su daure shi ba tunda sun wuce, daka ana nufin khalfaha waɗanda suke bayan su, wato ana nufin waɗanda za su zo gaban su kenan. Kuma da Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun, kuma a wara'ahum an fassara shi da amamahum, domin ba a baya yake ba a gaba yake, amma da wara'a da dun akan fassara su da juna kamar yadda ya faru anan. Ko kuma lima baina yadaiha min adh-dhunub wa ma khalfaha ay ma amilu ba'daha, Allah ya kama su da laifin da suka yi kafin wannan laifin na yin kamun kifi, aka hada laifin biyu da kuma laifin abinda suka yi bayan kamun kifin, sai zama laifi uku kenan. To sai Allah ya hada waɗannan gaba daya ya dammara su sakamakon waɗannan laifuffuka. Ko lima baina yadaiha min as-sinin, abinda ke gabanta na shekaru, allati amilu fiha bil ma'asi, na saban da suka aikata, wa ma khalfaha ay ma kana ba'dahum min bani isra'ila ya alla ya'malu bi misli a'malihim, domin kasa aikata irin wannan aikin sai zama an halaka su, kuma an bar tarihin da labarin da alƙaryar ma tana nan domin mutane su yi wa'azi su aja musu kunne da wannan. To waɗannan mutane da aka mai da su birrai, malamai sun yi maganganu, shin ina suke har yau suna nan? Shin birran da muke gani su ne Banu Isra'ila da aka mai birrai, ko kuwa kafin su ma akwai biri? An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa birrukan da muke gani yanzu su ne Banu Isra'ila nan, sai ce ai babu wata al'umma da ta yi wa Allah laifi ya mai da ita biri ta wuce kwana uku. Duk waɗanda aka mai da su biri ko aladu za su tsaya a haka ne zuwa kwana uku, daga nan sai Allah ta'ala ya halaka su. Amma su ba sa haihuwa, ba sa auratayya, kuma ba sa wanzuwa, ko ma cin wani abu ba sa yi. Za a samu labari, za a gansu, inda aka yanzu ne a yi selfie da su, a ɗauki hotunan su a ɗora a tura a wasu da Facebook don duniya ta gani. To amma ba sa wuce kwana uku sai a halaka su. Da aka ce akwai birrai dama, akwai aladu gabaninsu. Da aka aladun da muke gani da birrai na yau na asalin waɗanda Allah ya halitta ne, ba waɗanda aka mai da su birrai ba ne daga cikin Banu Isra'il. Duk da akwai wasu kissoshi da Malam Ibn al-Arabi al-Maliki yake ƙoƙarin nuna cewa ai an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama damo, yace kai ba zan ci damon nan ba, ina tsoron ko yana cikin irin waɗanda aka mai da su mutane ne aka mai da su damaye. Hakanan kuma ya ga ɓera yace ina jin tsora kan ɓeran nan ya zama yana cikin irin al'ummar da aka mai da su suna aka shafe su. Wato kamar yana nuna mana akwai wata al'umma ma daban da ta yi wa Allah laifi irin wannan, kuma Allah ta'ala ya mai da su ɓeraye. Kai da ganin jijjiwar ɓera kuwa da rashin mutuncinsa, kaga zai kama da wani shakki a can baya. To amma suka ce wannan bai tabbata ba a hadisi ingantacce cewa akwai wata al'umma da aka mai da ita ɓeraye ko aka mai da ita wato damaye, amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai ci damo ba, kuma amma sahabbai sun ci damo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace musu ni ina jin kyankyamin sa ne saboda babu shi a yankin da na fito, yankin da na fito ba sa cin sa. Sahabbai ko suka kwada shi da kasa suka yanka shi aka gasa aka ci, amma shi bai ci ba. Suka ce to wannan raddi ne ga wancan ra'ayi na Ibn Arabi, na Ibn al-Arabi al-Maliki, cewa da ainihin wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa tabbas cewa al'umma ce da ba zai basu su ci ba, da bai kamata a maida wani biri an masa ukuba ko an maida shi a damo saboda an masa azaba kuma wani iyanka ya ci ba. Saboda haka yace to waɗannan al'umma da Allah ya gaya mana man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharru makanan wa adallu an sawa'is sabil. Daga waɗannan sune waɗanda Allah ta'ala ya halaka su. To Allah ya bada misalin wasu al'umma a cikin al-Qur'ani waɗanda su ba a ce an maida su wata halitta ba, amma an kamanta su da wata halitta mai kaskanci. Waɗannan ya zo a gurare uku a cikin al-Qur'ani. Allah ta'ala ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah ya ce sun yi kama da dabbobin gida, wato sun yi kama da rago da tunkiya, sun yi kama da akuya da dan akuya, sun yi kama da raƙumi da raƙuma, sun yi kama da sa da saniya. Yadda ake kiwata su su yi kiba a siyar a samu kuɗi ko a yanka a ci nama, to su ma ba su da wani amfanin da ya wuce haka. Sannan akwai malamin da ya keta dokar Allah, sai Allah ya ce mataluhu kamasalil kalbi, wannan malami wato misalinsa kaman misalin kare ne. Ka tambayi dai masu kiwon kare za su gaya maka siffofinsa da kamanninsa da halayensa. Sannan Allah ya ce masalul ladina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara, misalin waɗanda aka ɗora musu nauyin aiki da attaura suka ƙi, kaman misalin jaki ne da kayan littafi. Kai ko yanzu ba za ka ga jaki a cikin mangalarsa an saka Sahihul Bukhari da Fatahul Bari, ka ce ustaz, sheikh, doctor, professor al-himar, wa zai faɗi wannan? Sai dai ka ce ga me, ga jaki da kayan littafi, amma ba za ka ce ga malan jaki ko ustaz jaki ko doctor jaki ko professor jaki ko sheikh jaki ba. Sai dai ka ce ga jaki da kayan littafi. Ashe duk wanda ya haddace karatu ko ya samu takarda ko wace iri ce, idan baya aiki da wannan littafin, masaluhu kamasalil himari yahmilu asfara, ya zama kamar jaki da kayan littafi. Wa qala al-hamirul hakimu yawman law ansafa ad-dahr ana arkabu li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu. Wai jahili ne ya hau jaki ya kai shi gona, shi ne jakin ya ce da za a yi gaskiya ni ma sai ya dawo da ni, domin shi da ya hau ni na kai shi gona shi ma dai banza ce take dukan wafi, tunda bai sani ba, bai san bai sani ba, yace karani ban sani ba, na san ban sani ba. Ya kamata ya akai kotu ai hukunci. Duk wanda baya zuwa makaranta, ba shi da tauhidi da aqida, baya bin abin da Allah ya ce, idan jakinsa ya kai shi gona shi kuma ai masa gamo ya dawo da shi, saboda banza ce ta dawofi. Saboda kun ga wannan ya nuna mana irin ukubobi da Allah ya faɗa, kamar da malamai suka faɗa sun kai kala goma cikin Al-Qur'ani. Akwai al-garqu, akwai ar-rihu, akwai as-sayhatu, akwai ar-rajfatu, akwai as-sa'iqatu, akwai qalbud diyar, akwai al-hijara, akwai az-zulla, akwai al-khasfu, akwai al-masku. Wannan sune dangogin azaba da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Fa kullan akhazna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wasu Allah ya nutsar da su a ruwa wasu Allah ya aika musu iska wasu an musu tsawa wasu an musu girgiza wasu an musu kwarankwatsa wasu an juye gidajen su faj'alna aliyaha safilaha wasu an musu ruwan duwatsu wasu an musu akhadhum adhabu yawmi dhulla wasu an musu khasfu fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard wa an musu maskhu an shafe su daga mutane sun koma wasu halittu daban kuma daga baya Allah ya halaka su to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana kamar da aka shina za a je gidan kurkuku ranar talata wato jibi ana buƙatar kayan sawa da sabulu da omo da dabino da kuɗi domin siyan waɗannan abubuwa da haka duk wanda ya san yana da riga a ciki masu dan kwari kakku yi mana abinda wasu kai mana waccan shekarar sai mutum ya dauko rigarsa da ya gaji da ita ta yi dariya ta kece ta yage ta yi tsufa da yawa sai aka zo aka tubga man tilin bola a nan da haka da muka tashi ba gidan muka kai ba mun tsuntsunci masu kyau ne ragowar muka yi bola da su tunda ba za mu ɗebi wannan abin mu je mu ce mutane mun ba su tufafi ba da Allah in za ku kawo kayan da za a kai wa ƴan uwanku da suke kurkuku ku dinga kawo masu kyau ku dinga kawo wanda kuka sa amma mai kyau ba wanda ya mutu ba ku dinga kawo mana masu kyau sannan kana dai da kudin zaka iya so sabulu daya gobe sabulu ba mai kamshi ba ma ka kawo sabulu daya irin na wanki muna buƙatar kowa goben zai yi ya zo da sabulu daya zai yi sabulu daya ko ka ka dabino daya da sabulu daya a in kowa ka dabino daya nan ai muna da yawa ai buhu za a yi da abin nan to ko sama da daya kuma sannan a cikin rigunan kayan akwai mai dan kwari da za a samu wanda zai ko tsawon ku daidai ko abin din ku daya wanda an bashi zai iya sawa so da haka muna buƙatar wannan wanda kuma ba zai iya ba zai iya kawo sabulu ma ko sinki guda ko katan guda ana buƙata wanda zai iya kawo kuɗi abinda muke so dai in mun shiga kurkukun nan mu kyautata musu sannan akwai wani bawan Allah wanda yace a je a biya wa mutum 30 tara za mu fito da su a ranar daka yanzu lauyoyin mu suna nan suna aiki wajen biyan tarar in mun je tare da su za a fito kuma a yi musu wa'azi yadda aka yi waccan shekarar aka zo aka yi musu wa'azi aka yi musu fadakarwa aka wa'azantar da su da yawan su kuma sun basu koma ba sun zama mutanen kirki to muna so a ƙara kyautata musu ma wannan shekara kamar yadda muka saba din shekara daka da Allah gobe har da kayan mata ma yawa bangaren mata kuna ji akwai mata ƴan kurkuku daka ana buƙatar ku kawo kaya a kai musu da sauran abubuwa da doka ta amince a shiga da shi na gidajen wato su ne da su omo ko da sabulu da akwai siga a ciki da magi da burodi to da burodi ma da magi da mafici ma da dabino da kayan sawa da sabulun wanka to Allah a daure gobe a kawo saboda jibi za a kai musu Allah ya taimaka ya bada sa'a ga tambayoyi malam menene amfanin yin istikhara da yadda ake yin ta amfanin istikhara in za ka yi abu da ba haramun ba ne ba kuma wajibi ba ne abinda yake wajibi ba a masa istikhara ba sai ka istikhara za ka haji ko kai sallah ko kai azumi ko ka bi iyayenka ba haka abinda yake haramun kawai ka bar shi ba a yi istikhara amma abinda yake da zaɓi kamar yanzu ka samu admission a jami'a amma zuciyarka tana nuna maka za fa ka iya karanta abubuwa da dama wanne ne zaka yi to sai kai istikhara Allah ya zaɓa maka course din da zai fi maka amfani ƴan mata ne guda biyu ko ce kamar da wata tace wai akwai wasu samari guda biyu duk mutanen kirki ne duk nagartattu ne duk salihai ne duwa ne ne amma wata kasa zaɓin ɗaya muka ce ta turo su mu zaɓa mata har yanzu bata turo ba ko sun zo haji wai yanzu ba su zo ba to saboda haka irin wannan shine za ka yi sallar nan raka'a biyu a sikirin ɗin suke tsoro ai mai sauƙi ne tunda an ce duk mutanen kirki ne kawai mu ma za mu yi namu binciken ne mu tabbatar da kirkin da aka faɗa ko mu nuna mata binciken mu ya nuna wannan yafi kirki wannan zaki dauka kai kuma kai hakuri bazo yin shugaba ya sama maka wata idan mutum ya wuce a sallar asham ko zai iya yin tahajjud kwarai wuturi da ma raka'a ɗaya ne na dare in ka ƙara gabanin sa ko ka ƙara bayan sa ɗayan dai tana nan bata ƙaru akai ba saboda haka an ce dai ka sanya wuturi ya zama shine ƙarshen sallar ka amma idan kai wuturi kuma kaga dare ya ka tashi da daddare akwai sauran lokaci ba laifi ka ci gaba da yin sallolinka na cuci mutane ta hanyar yi musu damfara wasu ma sun mutu yanzu nayi nadama to ta yaya zan tuba gashi kuma komai nawa ya kare kuma ga jinya kace Allah ya kama ka kenan tunda komai naka ya kare kuma ga jinya kaga ai kai ma an kama ka kenan dan sai dai kai ta istighfari ka kuma sa a ranka cewa idan Allah ya sa ka warke daga jinyar kuma abinda ka samu ta wata hanya mai kyau ya taru zaka kaddara abinda kake jin ka cuci mutanen da ka san akwai su yanzu ko magadan su ka kai musu ka ba su waɗanda kuma kake jin ba za a same su ba yanzu ko magadan su sai kai sadaka da abinda niyyar Allah ya kai musu ladan da ko wanda yake cewa ya cuci wani mai gidansa ko mai gidan ba abinda bai masa da kirki ba amma duk da haka sai da ya cuce shi yace to yanzu takaicin da yake ya je ga masa ya cuce shi ma wata buɗe kofa ce kuma abin yana cin sa a rai ya rasa yadda zai sai na ba shawara nace to ka kaddara abin da ka cuce shi zai kai nawa ya faɗi kuɗin nace to ka je ka siyo me yake so yace yana son shaddoji da turarurruka nace to ka je kai wata yar tafiya in ka tashi ka siyo shaddoji da turarurruka masu tsada na adadin kuɗin sa sai ka ce ai na kawo maka ne kyauta alaji kaga zai karba yana ta godiya kai kuma a zuciyarka ka san kai ne ka soke nauyi ne shine lakama na waita wa lakama akhasta hadisin ma'anu kenan ko ya ma'anu da ya yazidu saboda haka sai ya zama kai niyyarka ka dawo mar da kuɗin sa shi kuma niyyarsa ya karbi kyauta amma kai niyyarka za a hukunci da ita ba ta saba tunda kai ka bayar saboda haka kaga ka ware matsalar ba tare da watakila wannan ma ya ƙara danƙon zumunta tsakaninku bisa alherin da kai masa saboda haka haka ake ware abin cikin sauki amma yanzu ka fito ka gaya masa ai na cuce ka sai ya dauka ma ashe kullun cutarsa kake saboda mutum ka gaya masa laifi ɗaya da kaimar sai ya dauka da yawa zai ce wato Allah ne ya matse ka ka faɗi ɗaya za ka faɗi ragowar menene hukuncin bada bada kaka ne bada kaka wato a bawa mutum 5,000 da damina shi kuma ya bada buhu ɗaya na masara da kaka to wannan yana cikin salam wanda annabi ya sauki a yi yana cikin cinikin da aka haramta na cinikin abu kafin lokacinsa amma saboda tsananin buƙatar manomi da rani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya togaciya a sahabbai su karɓi wannan sai mutum ya karɓi wato kuɗi da rani din da rani shine babu kuɗin saboda haka sai ya zama zai biya shi kuma inda muna tai da hatsi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya togaciya wannan shi ake kira salami wastasna min as-salam shine wannan wa kanu yabi'una kayla menene suna siyar da wannan a lokacin da babu in yaso kuma in sun noma sai su biya da wannan sai dai in ana jin wata kila masarar za ta iya zama ba za ta wuce hakan ba tunda shi noma baye in ma ya sayar maka 5,000 din ai bai asara ba tunda shi a gonarsa zai dauka ya baka to malamai sun ce wannan babu laifi yana cikin togaciya da aka yi na harancin siyar da kaya waɗanda babu su ko babu su ko lokacin su bai ba mafiya ta ce ta sani na zama wata karuwar gida ta hanyar hana ni yin aure wai sai mun tara kuɗi a dalilin haka na yi ciki har sau uku amma yanzu na yi nadama kuma na bar wurinta to laifin ni kaɗai ne ko har da ita to iyaye da yawa duk da ba a yin uwa lalatacciya da sai mu ce wannan uwa lalatacciya ce saboda uwa ya kamata ta fi kowa kishin 'yarta
tafi kowa kare mutuncin yarta, tafi kowa kula da tarbiyyar yarta, tafi kowa kula da abin da zai kare darajar yarta. Amma uwar da za ta dora wa yarta talla ta ce je kiki siyar ko nawa, ko ta yi mata kwalliya ta ce shiga cikin samari, ko duk wanda ya sallama ta ce fita yi kokari ki samu wani abu a hannunsa, ko uwar da za ta karɓi wayar yarta ta rubuta test ta ce tura wa saurayin. Uwar ce take yin test din soyayya, take ba yarta ta tura a wayarta saboda ta ja hankalin saurayin da zai zo kofar gida. Ko uwar da za ta ce ƙara fito da jikinki, ƙara matse mamanki, ƙara kwalliya, yi masa yanga, tattauna masa murya, ki ja hankalinsa don ki karɓi wani abu. Yanzu wannan uwar ai nan da ba a zagin uwa da sai zage ta, to amma ba a zagin uwa ne, kowace iri ce sai dai a yi mata faɗa, a yi mata nasiha. Wanda aka wannan uwarki ita ce ta jawo wannan, kuma laifin tare za a raba muku, don bai kamata ki bi ta ba, ke ma kina da hankali. Da ɗa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. To amma abin da shuba har da za ta sa ai miki afwa shine kowa yana ga ai wajibi ne ya bi iyayensa. Wannan wajibcin da Allah ya dora mana mu bi iyayenmu, wasu ba sa tantance cewa fa banda haramu, banda fa halaka. Da Allah ya ce ka bi iyayenka, sai ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Idan suka ce sai kai shirka, to kakka bi su akan shirka. Saboda haka Allah ya kiyaye gaba, Allah kuma ya tsare. Kuma yanzu ki koma gefe, wannan labarin ki koye shi ma. Domin wani ya ji labari cewa an miki ciki sau uku ma ba wanda zai aure ki. Ha? Ko zai aure ta? To kaga wannan labarin kamata ya abinne shi ma ya bata kawai. Tunda tun tuba kin yi nadama, ki je ki ta ibada, ki ta istighfari, ki ta roƙon Allah iyafe miki, Allah cikin hikimarsa zai kawo wanda zai aure ki, sannan kuma ba tare da waɗannan abubuwan sun yi tasiri ba. To Allah ya kiyaye gaba, Allah ya tsare mana zuriyarmu baki ɗaya da al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yaji goma daga wata ƴar uwa a bawa marayu, ita da ƴaƴanta da mai gidanta, Allah ya biya musu bukatunsu. Yaji biyar daga wata ƴar uwa a yi mata addu'a, idan komawa gidan mijinta shine mafi alheri, Allah ya maida ita. 10,000 daga wani ɗan uwa, Allah iyayewa ƴar uwarsa nauyin barci da larurar da yake damunta, Allah ya bawa ƙannan maza na gari. Yaji biyar daga wata ƴar uwa, Allah ya shiryar da ƴarta ya ba su maza na gari, ya kuma sauki ƴarta lafiya. 3,000 daga ɗan sahun gaba ɓangaren kudu, ina kenan sahun gaba ɓangaren kudu, kudin ne kuke ta kawo? To ina ɗan waɗannan sahun nan barin ku ba ka cewa komai, ko ku kun yi girma da yawa, ko ya kamata ku tashi ku fara mu ga wani abu ko? Ai ba ku a ciki, ba a ce ƴan kujera da ƴan abin nan ba. 1,000 daga wani bayan Allah yana fama da cutar kansa, to Allah iyaye masa. 50,000 daga wani bayan Allah, Allah ya biya masa bukatunsa. 10,000 daga Alhaji Aminu kumbiya, Allah ya biya masa bukatunsa ya ji ƙan mahaifansa. 3,500 daga wani ɗan uwa ya ce wasu bayan Allah ne suka manta da su a shagonsa. Ta sai an yi cigiya ko? Sai a saka asusun marayu, Allah ya biya musu bukatunsu da naka. 1,500 daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a, Allah ya biya masa bukatunsa. 1,500 daga wani ɗan uwa shi ma ya ce a yi masa addu'a. Alƙur'ani ɗaya daga Isa mai gyaran waya yamma da masallacin Daurawa, a yi masa addu'a. Malam don Allah, ina roƙon addu'a daga gare ka da sauran musulmi akan ƴar uwata da take fama da cutar kansa har ta shafi hantarta. Allah ya bata lafiya. Mala a taimaka wani makwabcina da addu'a, yana fama da cutar taɓin hankali. Allah ya warkar da shi, ya bashi lafiya. Ina roƙon addu'a, Allah ya bani gida na kaina, ya kuma raba ni da ƙuncin rayuwa. To Allah ya raba ta da ƙuncin rayuwa, ya baka gida na kanka. Duk masu buƙata ta alheri, mun tawassali da sunayen Allah, waɗanda an kira su da su yake amsa, an yi buƙata yake biya, Allah ya biya musu buƙatunsu na alheri. Allah ya raba mu da damuwa, ya yi mana talauci, yayi mana bakin ciki, yayi mana bacin rai, yayi mana fatara da cuta da ciwo da bala'i na zahiri da batini. Allah muna roƙonsa ya mana albarka, ya ƴaƴanmu da matanmu da nomanmu da kiwonmu da shugabancinmu da ƙasarmu albarka. Allah ka inganta mana tsaron wannan ƙasa, ka inganta mana tattalin arzikin wannan ƙasa, ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, ka haɓaka arzikinta. Shugabannin mu Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da zai zama alheri gare mu da su da al'umma da ƙasa da addini baki ɗaya. Allah muna roƙonka zaman lafiya, muna roƙonka kyakkyawar rayuwa, muna roƙonka kyakkyawan ƙarshe, muna roƙonka cikawa da imani. Allah muna roƙonka rahamarka da afoka da jin ƙanka da alkhairin ka lulluɓe mu da su. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.